sashen Hausa na muryar Amerika VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amerika na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da muhawarar da ake ci gaba da yi bayan dakatar da mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim Mago bita kan tsaro ga malamai a Amina, jihar Niger. Daga jamhuriyar Niger kuma zantawa ce za mu kawo muku akan darasa ga shugabanni biyu bayan mutuwar Prime Minister Ivory Coast Coulibaly. Muna dauke da shirin tubalin tsaro inda za mu kammala da sharhin muryar Amerika mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amerika. Duk kafin waɗannan a saurari labarin duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya, mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Nobar coronavirus ta cimma wani sabon matsayi inda adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya haura miliyan 12 a cewar jami'ar John Hopkins. Amurka ce take kan gaba a jerin kasashen duniya da adadi mafi yawa da suka kamu da COVID-19, wanda ya kai miliyan 354,695, wato kashe 4 na adadin waɗanda suka kamu da cutar a duniya, ciki har da sabbin mutum 60,000 da cutar ta harba a ranar Laraba, wanda shine adadi mafi yawa a rana ɗaya tun lokacin da cutar ta ɓarke. Akalla jihohi 5 na Amurka da suka hada da California, Texas, Tennessee, West Virginia da Utah sun bayyana adadi mafi yawa na sabbin waɗanda suka kamu a ranar Laraba, yayin da jihohi da dama suka samu sabbin waɗanda suka kamu cikin kwanaki 7. Jami'an lafiya a jihohin Arizona, California, Florida da kuma Texas sun yi gargaɗin cewa sashen kula da marasa lafiya na gaggawa a jihohin nasu sun kusa cika ko sun cika. Amurka ita ce take kan gaba na waɗanda suka mutu na COVID-19, inda take da mutum 132,500, kusan kashi 1/4 na mutum 550,600 da suka mutu a duniya. Kumar kula da gidajen yarin Amurka ta faɗa jiya Alhamis cewa tsohon lauyan shugaban ƙasa Donald Trump Michael Cohen ya koma gidan yarin gwamnatin tarayya bayan ya ki amincewa da ka'idoji na ƙarasa wa'adinsa a gida. An yankewa Cohen hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 3 saboda an same shi da laifin kin biyan haraji, yin ƙarya ga 'yan majalisa akan aikin ginin Trump a Moscow, kuma da biyan wasu mata biyu kuɗi don su rufe bakinsu akan zargin yin lalata da suka yi ikirarin yi tare da Trump kafin ya zama shugaban ƙasa. An sake shi ne daga gidan yari a watan Mayu saboda annobar coronavirus, inda aka ba shi umarnin ya ƙarasa shekara 1.5 da ya rage masa a gidansa na New York. Amma mai shari'a ya umarce shi da ya koma gidan yarin tarayya bayan da lauyan Cohen Jeffrey Levine ya kalubalanci ka'idojin da aka gindaya masa na ƙarasa sauran wa'adinsa a gida. Ka'idojin sun hada da umarnin da ya hana Cohen yin hulɗa da kafafen yaɗa labarai da kuma wallafa abubuwa a kafafen sada zumunta. Levine ya ce jami'an tsaron Amurka sun saka wa Cohen ankwa kafin su ta sake yarsa zuwa gidan yarin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa cewa ta damu matuƙa akan zargin take haƙƙin bil'adama da wasu jami'an tsaro suke yi a yankin Sahel na yammacin Afirka, inda ta yi gargaɗin cewa rashin ɗaukan mataki daga gwamnatoci zai iya kawo cikas ga tallafin da Washington ke ba gwamnatocin. Cikin wata sanarwa da tabbatar a jiya Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Ortagus ta ce bai kamata a yi amfani da taimakon da Amurka take ba wa yankin ba don a karya doka ko a ci zarafin bil'adama, kuma idan ba a ɗauki mataki wajen magance wannan matsala ba, hakan zai iya shafar taimakon da Amurka take bayarwa a fannin tsaro. Sanarwar ta gwamnatin Amurka ta buƙaci shugabannin ƙasashen G5 Sahel da suka hada da Burkina Faso, Chadi, Mali, Murtaniya da kuma jamhuriyar Nijar da su ba alƙawarin da suka fito fili suka ɗauka a ranar 30 ga watan Yuni don binciken irin waɗannan zarge-zarge a kan jami'an tsaron. Sannan ta kuma yi kira da a tabbatar an hukunta duk wanda aka kama da laifi game da irin wannan take haƙƙin. Ma'aikatar harkokin wajen ta kuma yi gargaɗi inda ta ba da misali da rahoton ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch, wanda hujjoji da ke nuna akwai hannun jami'an tsaron gwamnati a wasu kisan gilla da aka yi a arewacin Burkina Faso. Wani babban jiran ɗin sojan Amurka ya yi amanar cewa Rasha ta taɓa ba wa mayaƙan Taliban goyon baya, amma kuma babu bayanan sirri da za su tabbatar da wata alaƙa da ta nuna cewa Rasha tana ba da umarnin a kashe sojojin Amurka ko tana biyan kuɗi domin a kashe sojojin Amurkar. General Mark Milley, wanda shine shugaban hafsoshin sojin Amurka, ya bayyana haka ne a jiya Alhamis bayan da ya rantsuwa, yayin da yake bada bahasi a gaban majalisar dokokin kasar. A lokacin da suka kammala wani zama na daban kan bayanan sirri da aka tattara, wanda ke nuna cewa mai yiwuwa Rasha ta taɓa biyan Taliban kuɗi domin kashe sojojin Amurkan. General Milley da sakataren tsaron ƙasa Mike Esper sun ce hukumar tsaron ƙasa NSA da hukumar tattara bayanan sirri ta DIA sun gaza haɗa hancin bayanan sirri da suka nuna hakan, wanda majiyoyi ke cewa hukumar leƙen asiri ta CIA ce ta tattara. Sai dai babban sojan na Amurka bai musanta cewa kamar sauran ƙasashe, Rasha ma na tsoma baki a harkokin ƙasar ta Afghanistan. Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ce watanni da aka kwashe ana mummunar rikicin ƙabilanci, yayin babbar barazana ga zaman lafiyar ƙasar. Shugaba Kiir ya bayyana haka ne yayin da ƙasar ke bikin cika shekara tara da samun ‘yancin kai a jiya Alhamis, yayin wani jawabi da yawa al’ummar ƙasar ta talabijin. Kiir ya yi kira ga ɗaukacin ‘yan ƙasar da su haɗa kai domin tabbatar da zaman lafiya a kuma sasanta rashin jituwar da take tsakanin al’ummar ƙasar, wacce ta sha fama da yaƙe-yaƙe a baya. A cewar Kiir, yanzu ƙasar ta Sudan ta Kudu ta tsallake matakin faɗace-faɗacen siyasa, amma abin takaici shi ne yanzu tana fuskantar rikice-rikice a tsakanin al'ummominta.
Yau bayan dakatar da mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci na Najeriya EFCC Ibrahim Mako, mutane na sharhi kan lamuran binciken da ake gudanarwa da ke da nasaba da zargin zamba cikin aminci. Yanzu kafin sanin makomar Mako, shugaban ayyuka na hukumar Umar Muhammad ke ci gaba da jan ragama duk da babu wata sanarwa daga gwamnati kan hakan. Ga rahoton Madina Dauda.
Jinginar da Ibrahim Mako ya fara bankaɗo wasu batutuwa da suka nuna karan tsaye wajen nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin shugaba Buhari ta sa a gaba. A cikin shekarun baya, bayanai da tsegumi da cece-kuce da ma wasu zarge-zarge da basu da tushe sun nuna cewa hukumar EFCC tana riƙon sakaina ga wasu ƙorafe-ƙorafe da ƙararraki da suke bayyana a gaban hukumar ko kuma jami'anta. Hasali ma wanda aka bayyana shi da hukunci akan ƴar mowa da ƴar bora. Sani Abdullahi Wamban Shinkafi shine shugaban ƙungiyar haɓaka zaman lafiya da ci gaba.
Wannan canji alheri ne ga 'yan Najeriya, domin mu a jihar Zamfara an wawari dukiyoyinmu wanda ya tashi da biliyoyin kuɗi. Ana zargin an ɓata kuɗin jihar Zamfara ba bisa ƙa'ida ba, kusan naira miliyan 900,000,000 shi ne 9 billion naira. Amma mun kai ƙorafi a wannan hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da ɓata dukiyoyin al'umma a ƙarƙashin tsohon shugabanta na riƙon ƙwarya Ibrahim Magu. Shekara ɗaya da kwana biyar yau ko da sati ɗaya har yanzu ba an ɗauki takardun da an kai su cikin kwandon shari'an an yi biras da su.
To yanzu menene matakin da kake so ka ɗauka kenan yanzu?
Matakin da nake son ɗauka shi ne ina kira ga shugaban hukuma ta EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda aka ba riƙon ƙwarya da shi kuma wannan daraktan ayyuka, da su gaggauta binciken jihar Zamfara kamar yadda doka da ta kafa ita hukumar EFCC ta shekara ta 2002. Idan ba su yi ba, to ba mu da wani abu wanda ya rage mana shine mu garzaya gurfanar da hukumar EFCC jami'anta gaban kotu domin a cilasta musu su aiki su kamar yadda dokar da ta kafa ta. Dokar ta ce su hana a yi cin hanci da rashawa, su bincika sannan su hukunta.
Amma ga mai nazari a al'amuran yau da kullun, Abubakar Aliyu yana ganin an ɗauki mataki da ya daidai.
Wannan abu ne wanda da daɗewa ya dace a ce an aiwatar da haka, kuma abun da ya faru da shi abu ne wanda ya dace da shi. Gwamnati ta yi daidai a nan abun da aka yi mata, domin an kafa su da wani dalili, amma sai suka koma suna wani abu na daban wanda dukkan su ba inda ba a zargin su. Sun zama ga su kwaci daga hagu su ba dama dan wace ta su karbo su ajiye sai su karbo su batar.
Shi ma tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce tsare Ibrahim Mago da aka yi yana nuna wata alama ga yaƙi da cin hanci da rashawa da ake ikirarin yi a ƙasar.
Wannan kongaba-kon baya da ake yi akan maganar Ibrahim Mago nan ta tabbatar da cewa wato yaƙi da cin hanci a gwamnatin Buhari ya shiga cikin rudani. babu wani abin da zai hana a gaya mana ga abin da ya faru. In an sauke shi a ce an sauke shi, in an daure shi a ce an daure shi, in an kama shi a ce an kama shi. Mu ma daga cikin gwamnatin ina son in tabbatar muku da cewa waɗanda ake ta boye-boyen a kansu mun san abin da suka tara suka sata, za mu fito da shi kowa ya gani. In ba haka ba, wannan rudani da suka saka a cikin wannan magana harkar yaƙi da cin hancin nan ya ishi mutane daga yanzu zuwa ranar Litinin. Matsawar ba mu ji wani clear cut matsayin gwamnati game da wannan maganar ba. Za mu fito da komai kowa ya gani, duniya kowa ya gani.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a daidai lokacin da Ibrahim Mago ya kwashi kwanaki yana tsare a hannun jami'an tsaro. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gashe ki Madina da dimbin ma'abota sauraron muryar Amurka sau huɗu a wuni. A jihar Neja kuma bita aka shirya wa limamai da malamai masu wa'azi kan bunƙasa zaman lafiya. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoto.
Matsalar shigar matasa masu neman ilimin addinin musulunci cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su Boko Haram a ƙasashen Afirka na ci gaba da ɗaukar hankalin masana matuƙa, tare da ɗaukar matakin wayar da kan matasan akan wannan matsala. Ƙungiyoyin 'yan ta'addan dai irin su Boko Haram da ma 'yan bindiga masu ina da kisa na ci gaba da addabar jihohi da dama a sassan arewacin Najeriya, a ciki har da jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya. Kan haka ne ma wata kungiyar gamayyar kungiyoyin addinin musulunci ta shirya wani taron bita ga limamai da ma malamai masu wa'azin addinin musulunci da nufin samar da hanyoyi sahihai da kuma shawarwari da za su taimaka wa gwamnati akan matsalar tsaro. Liman Shehu Rimayi shine shugaban gamayyar kungiyoyin a masarautar Kwantagora, inda aka gudanar da wannan taron bita.
Mun samu kanmu cikin baba yaro, ma'ana ta fuskan tsaro. Su ba da gudunmuwa da shawarwari wadda za ta gamsar akan tabbatar da samun zaman lafiya. Ba jami'an tsaro ba za su iya tabbatar da tsaro su kadai ba, dole sai da samun waɗanda za su iya taimaka musu.
Babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Niger, Dr. Umar Faruk Abdullahi, ya ce wannan taron bita yana da matukar amfani a daidai wannan lokaci. Sannan ya ce babu wata alaka a tsakanin addinin musulunci da kuma kungiyoyin tayar da kayar baya irin su Boko Haram.
Boko Haram wannan kungiya ne wanda ba ma na musulunci ba, ba ta da kowane alaka da musulunci. Wannan kungiya ne kawai na 'yan ta'adda, ta'addanci daban, addini musulunci daban. Duk cikin kungiyoyinmu babu wanda ke da alakar ta'addanci.
Ko baya ga wannan ma dai taron ya tabo batun matsalar yawaitar fyaɗe da ya zama ruwan dare a Najeriya. Inji sakataren kungiyar Allahramma Muhammad Bello Musa.
Abin da ya shafi fyaɗe, limamai su mai da hankali da faɗakarwa a masallatai, da faɗakarwa da ainihin makarantunmu, a ci gaba da faɗakarwa don babu abin da zai warkar da al'umma kamar da Allah, a nuna musu Allah, a nuna musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an nuna musu Allah suka bar abu, to insha Allah za ka san bashi gaba ɗaya.
Sama da limamai da malamai masu wa'azi 250 ne dai da akasarinsu sun fito ne daga yankunan karkara suka halarci wannan taro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A yayin da ake shiga zaman makoki a kasar Abrikos sakamakon rasuwar Prime Minister Ahmadu Gon Koulibaly, wanda Allah ya yi wa cikawa a ranar Larabar da ta gabata, hankula sun karkata wajen tunanin wanda zai tsaya wa jam'iyyar RHDP mai mulki don mai gurbin marigayin a zaben shugaban kasa a Oktoban da ke tafe. Wakilinmu a Yamai Suleiman Manin Burma ya zanta da jami'in kare haƙƙin bil'adama Alhaji Mustapha Kadi, ya bayyana cewa mutuwar ta Gon Koulibaly darasi ne ga al'ummomin Afirka, musamman 'yan siyasa.
Gon Koulibaly yana cikin shikashikai na Afirka waɗanda ana ji musu sosai, kuma ana yaba musu a cikin duniya gaba ɗaya, domin ya hoke gaskiya kuma yana son kasarsa.
Kasancewar shi marigayi Ahmadu Gon Koulibaly shi ne ɗan takarar jam'iyyar RDPH mai mulki, yaya kake ganin wannan rasuwa tasa za ta iya shafar al'amuran siyasar kasar da makomakomar jam'iyyar ta shugaba Alassane Ouattara a zaɓuka masu zuwa?
Sanin kowa ne, a lokacin da aka zaɓe shi 12 na watan Mars da aka zaɓe shi, ana cece kucin cewa da Alassane Ouattara shi yake son ya takara. Daga nan yace to shi ya bada goyon bayan shi ga Gwon Kulubali. To akwai waɗanda sun so mai yan Ejayya kaɗan a cikin partikin nasa, tunda waɗansu so suke Alassan Watara ya yi takara. Da Alassan Watara kundi na ƙasa gaba ɗaya bai ba shi odar cewa ba shi ya hito ya yi takara ta uku. Kenan tilasta ne gare shi ya jaye ya ba wanda yake tsammanin za ya aiki nagari a cikin Cote d'Ivoire. To wanzu Allah ya karbi ransa. Kuma kun san lokacin da ya zan baya da lahiya da koi minista na sojuna, wato Hamed Bakayoko, wato shi aka ba rukun kwariya na prime minister da ya tai. To a yau mene zai faruwa a cikin Cote d'Ivoire? Parti mai rinjaye wanda yake na yana mulki ya rasa dan takararsa, kuma zaben in muna da lahiya har ya kai tun da cikin watan October ne. To a yanzu wane ne za su iya su doka wanda ƴan Cote d'Ivoire gaba ɗaya su amince mishi domin ya samo musu kura?
Akwai wanda zai iya mai gurbin shi marigayi Ahmed Gwon Kulubali?
To yau ana hangen Bagayoko ya daurin shi, hange ne ake yi. Tana iya yiwa Alassan Watara ya tuna da wani can daban, tunda mafi yawa a cikin kasashen Afrika wato shugaba mai ragama irko shi ne ke zaben wanda zai zama kujerar tasa, tunda ba za a amince ma ba wani ya zo a samu irin wannan haluka da suka zuma a cikin Angola. Yau gashi shugaban ƙasa Angola kowa ya san irin matsalar da yake ciki. Shi ya zabi dan takarar shi, amma dan takarar tashi ya kada shi a gidan kaso.
Akwai wani darasi da za a iya cewa ƴan siyasa da kasashen na namu na Afirka za su koya daga rasuwar Ahmed Gwon Kulubali? Gashi dan takara ana cikin shirye-shiryen zabe, Allah ya cikawa, a yayin da wasu kasashe namu na Afirka ake ganin kamar akwai cece-kuce sosai na siyasa tsakanin ƴan siyasa akan maganar hamayyar neman mulki.
To wannan rishi da aka yi wato ya zama darasi ga al'umma gaba daya ta Afirka. Wai ba cewa ba ƴan siyasa kurum, mu duka wannan abin ya shahe mu. Wato Allah ya tunatar da mu na cewa da mu zan hattara, mu bar cewa da kowane lokaci a dogara ga mutum guda, tunda Allah yana iya cewa ya amsha abin shi. To abin da muke fata a ƙarshe, wato inda za su wannan zabe, to yanzu su ma su dau matakin nan cewa da Allah ya goda musu matsayinsa. Kenan su san da Allah guda ne, kuma Allah ya ba su nan na dama wanda su zabi dan takara nagari, dan takara wanda zamiya gaba daya ta amince, kuma dan takara wanda zai ka alheri a cikin Cote d'Ivoire.
To ba sauraro kar dai a sha'afa, ana sauraron wannan shiri na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Hassan Maina kaina shigo da shirin tubalin tsaro.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, shirin da ke taba batutuwan da ke da alaka da tsaro. A cikin shirin namu na yau za mu duba batun cacar bakin da ya barke ne a biyo bayan wani harin kwantan bauna da mayakan ISWAP suka kai wa sojojin Najeriya a kusa da bulabulin da ke kan hanyar Maiduguri zuwa Dambowa. A cikin sanarwar da ta wallafa a shafinta na internet, kungiyar ISWAP ta ce ta kashe kimanin sojojin Najeriya guda 40 tare da yin awun gaba da motocin sojojin guda 5. To amma cikin martanin da helikwatar tsaron Najeriya ta mayar, sanarwar wacce jami'in samar da bayanai a helikwatar tsaron Najeriya Major General John Enenche ya sanya wa hannu, ta ce jajirtattun dakarun Najeriya na kai farmaki mai taken Operation Kanta na Jimlan sun sake nuna wani halin gurzantaka inda suka halaka mayakan ISWAP guda 17 biyo bayan wani harin kwantan bauna da ISWAP din ta kai musu akan hanyar Dambuwa zuwa Maiduguri. General Enenche ya ce ko da yake daga bangaren su ma sojojin sun yi hasarar mayaka guda 2 yayin da suka fatattaki mayakan na ISWAP. Duba da yadda bangarorin biyu ke ta takaddama akan hasarar da suka tafka, na tuntubi kurare kan sha'anin tsaro kuma mai bincike kan kungiyoyi masu ta da kayar baya Dr. Kabiru Adamu.
Muna da tabbacin cewa an kai wayannan hare-hare akan kadamari da hanya tsakanin Maiduguri da Dambuwa da wayansu wurare ma arewacin jihar Borno, kuma ya kasance canji na yanayi yadda ake gudanar da shi wannan yakin. Mun ga yawantan irin waɗannan hare-hare na kan hanya, fitar hanya su kai masu sojoji da suke kan hanya hari, wani lokaci kuma jama'a waɗanda suke zirga-zirga tsakanin wurare su kai musu hari. Abin da ke da wuya a irin wannan yanayi shine tabbatar da ainihin tun nawa ne suka mutu daga kowane bangare takeice dai akwai tabbacin cewa irin wayannan hare-haren sun auku kuma an samu rasuwar kowane bangare bangaren sojoji da kuma bangaren su wayannan yan ta'adda to amma samun wata kafa mai zaman kanta da su kansu ma kungiyoyin su tabbatar da mutun nawa ne suka kashe zai wuya yanayi ne na yaki ba dukansu kuma babu wanda za a ce yayi gallaba akan daya amma kan mun ga gawawaki na sojoji wayanda kuma suna da dan yawa amma cewa an ya kai 40 na gani akwai propaganda a ciki lalle kungiyoyin na masu ikirarin jihadi a hadde kungiyar ISWAP mun ga tana amfani da kafa na sadarwa tana propaganda sosai in ta kai irin wannan hare-haren ta kan ninka ko kara adadin wayanda ta kashe ko kuma nasarar da ta yi za ta yi wani lokaci amfani da hotuna ma na wanda ba na lokacin da aka yi harin battan ta korin jaddada shi wannan propaganda to haka ma bangaren gwamnatin Najeriya akwai alamu da ke nuna cewa ta kan rage adadin rayukan da aka rasa ko aka salwanta a irin wannan hare-haren a takaice dai bisa ga mizani na auna shi wannan yaki da ake yi wayannan hare-haren sun faru amma babu kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da ikirarin da kowane bangare yake yi sai dai muna da shedu cewa lalle an yi kashe-kashe daga kowane bangare
shi ma tsohon Hafsa a rundunar sojojin Najeriya Wing Commander Musa Isa Salmanu na mai cewar ko da yake yaki abu ne dake cike da farfaganda amma yana da kyau in an yi ta barawo a yi ta mabi sawu
ɗan ta'adda akwai abin da ake ce ma propaganda shine kai abu komun kankantan shi ka rurrutar shi yadda zai kara ba mu mutane tsoro yadda zai iya nuna cewa kai ke samun nasara akan abubuwan da kake yi su kuma sojan ƙasa a nasu bangaren za su so su nuna mutane cewa wannan al'amarin dan karamin abu ne kuma har yanzu dai suna da su suke samun nasara kuma su wannan abin zai kawo za a kawo ƙarshen shi ba da jimawa ba wannan abin duka abin da ni nake son na faɗi shi a matsayina na mai kula da al'amuran shine cewa duk yadda dai aka faɗi ko namban da sauransu na farko hare-haren nan sun yi yawa sojan Najeriya da irin strategy da suke da amfani da shi za a ce kwalliya ba ta biyan kudin sabulu saboda yau ka je an kai hari can gobe an kai hari can kai koda ba a kashe mutum ba a ce dai an kai harin kuma an sake kaiwa wani gobe an kai jibi da sauransu sai kasance to wannan al'amari ne da ke dole ya tada ma kowa ya tada mai hankali gaskiya akwai sake lali irin strategy da muke da su ko kuma tactics amma da ake amfani da su da alaman ba a samun biyan bukata mu abinda muka sani shine cewa dole a sake zama a duba menene abubuwan da ya kamata a canza don a canza su kuma a tabbatar da cewa an samu galaba akan wayannan mutane duk wanda ke kishin kasan nan abinda yake so shine wannan ta'addancin ya kawo ya zama an gama wannan al'amarin Najeriya da ƴan Najeriya su dawo cikin hayyacin su su sojin Najeriya dole su sake salo ya zama cewa kar a bar ƴan ta'addan nan su kullun su ne ke kawo sai dai kaje an ce sun kawo hari an kore su me zai hana mu mu zama mu ne ke kai wannan harin domin shi yaki ba a cin shi da kare locations ko kuma inda za ake ce ma defensive action dole sai with offensive action ake cin yaki mutanen nan sun nuna cewa za su iya kawo wannan harin kuma su kan kawo harin koda ba a kashe koda kowa ba idan suka kawo wannan harin wannan alama ne na nuna cewa akwai gulbi kuma dole a duba menene wannan gulbin domin a cike shi
to yanzu kuma sai jihar Sokoto inda masauna gabashin jihar a yankin Isa ke ci gaba da korafin rashin tsaro daga birnin na Shehu wakilinmu Muhammad Nasir ya aika da wannan rahoto
lamarin da ya yi kama da cewa murna ta koma ciki domin jama'a sun fara nuna jin daɗin su akan farmakin da sojojin sama suka soma kaiwa ga ƴan ta'adda har an fara tunanin cewa an kusa kawo ƙarshen wannan matsalar sai gashi ƴan bindigar suna mayar da ramuwar gayya ga mazauna ƙauyukan gabashin Isa na tuntubi wani ɗan asalin garin na Isa wanda kuma shine shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto Bashir Altine Guyawa wanda ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakai na bai ɗaya tsakanin soji a lokacin kai waɗannan hare-hare akan ƴan bindigar
waɗannan jiragi waɗanda ainihin ke zuwa suna wannan aiki na bin ainihin tun gaggacin waɗannan ƴan ta'adda suna jefa musu bumabumai su ne suka je suka gabatar da aiki maimakon a ce yadda sojojin sama suka biyo suka tarwatsa wuraren nasu a ce akwai sojojin ƙasa sun bi a ƙasa sun tattara inda su za su kulluwa su shigo cikin jama'a sai ba a yi haka nan ba a sanadiyar haka nan ne suka fantsama suka wuce cikin jama'a suka hana mutane shakka suka tamu da mutane da hankali cikin garuruwan suka kori jama'a mutane akalla garuruwa 31 gabacin Isa waɗanda ba su gidajen wasu sun yi shinkafi wasu suna nan Isa a makarantar ainihin mai Tandu Primary suna gudun hijira
haka ma na ji ta bakin wasu ƴan asalin yankin na gabacin Sokoto waɗanda suka nemi a saka ya sunan su
an dindin an sun shigo ruwa suna cadda mutane suna anshi abinda an gare su kuma suna kashe mutane
to akan dai korafin da waɗannan mutane ke yi cewa ba a samun aiki tare tsakanin sojojin sama da sojojin ƙasa babban hafsan rundunar sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ce sojojin sama da na ƙasa fa suna aiki ne kafada da kafada
kamar da nace ma muna samun nasara kyawawan fahimtar juna da sojojin ƙasa dan jirgi baya iya kama waje jirgi sai dai ya zuba bomb ya gyara wajen mutanen ƙasa su je su kama to saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakanin mu da sojojin ƙasa kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun dada habaka shi wannan abu ne wanda yake sabo ga mu kanmu da su su kansu ka gane ko wani
to masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu dake Sokoto Muhammad Nasir Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu lokaci ne na shiryen muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka A matsayin wata alama ta kudirin Amurka a yakin da ake yi da safarar mutane, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fada rahotanta na shekara-shekara karo na 20 kenan game da safarar mutane a ranar 25 ga watan Yuni, rahotan da ake kira TIP a takaice. Da yake jawabi a lokacin fada rahotan na TIP, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya lura cewa ana ci gaba da yin safarar mutane a fadin duniya abinda ya kunshi sanya aikin tilas da karuwanci
25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide that desecration of the inherent value and immeasurable worth of human beings
yace akwai manyan mutane da yara kanana miliyan 25 da ke wahala sakamakon safarar mutane don aikin tilas da karuwanci a fadin duniya Muzanta darajar bil'adama da dukan da Allah ya halitta da daraja ya sa wannan dabi'ar ta zama da muni sosai. A shekarar da ta gabata, shugaba Donald Trump ya takaita bada wasu tallafe-tallafe ga gwamnatoci 15 da aka sa su a mataki na uku wajen yaki da safarar mutane. Mataki mafi muni a rahoton TIP na shekarar 2019. A watan Janairun wannan shekarar, shugaban ya lura cewa Amurka ta bada umarnin yin amfani da kusan rabin dala biliyan 1 wajen yaki da masu safarar mutane don aikin tilas da karuwanci. Sakataren Pompeo ya bayyana wasu nasarori da aka samu a rahoton TIP na shekarar 2020.
22 countries received upgrade this year, 13 of them from sub-Saharan Africa.
Yace an daga kasashe 22 zuwa mataki na sama wajen yaki da safarar mutane a wannan shekarar. 13 daga cikin su na a yankin Afirka dake kudu da Sahara. Rahoton na TIP ya kuma hitar da wasu kasashe da gwamnatocin su ke daukar nauyin aikin tilas yasa aka sa su a mataki na uku wajen yaki da safarar mutane. Cikin su har da China, inda jam'iyyar kwaminisancin kasar da kamfanonin gwamnatin kasar sukan tilastawa 'yan kasar yin aiki a wurare masu mummunan yanayi a ƙarƙashin shirin haɓaka kasashe na China da ake kira Belt and Road. Da kuma yadda ake jefa 'yan kabilar Uyghur da wasu musulmai tsiraru a cikin yanayin aikin tilas a yankin Xinjiang da wajensa. A Cuba, babbar hanyar samun kudin shiga a gwamnatin Castro ita ce ta shirin tura jami'an kiwon lafiyar kasar wasu kasashe. Akwai kusan likitocin Cuba 50 da ke aiki a kasashe 60 a fadin duniya. Da yawa daga cikin waɗannan likitocin sun bar ayyukansu sun kuma bayyana cewa an tilasta su ne su yi aiki a ƙarƙashin shirye-shiryen. Ƙasashe da yawa sun bar shirin na jami'an kiwon lafiya yin aiki a ƙasashensu duk da cewa akwai alamun safarar mutane a lamarin kamar ƙwace fasfo na tafiye-tafiyen jami'a da boyayyun bayanai a takardun kwantiragi da kuma biyan albashi kai tsaye zuwa ga gwamnatin ƙasar ba asusun jami'an ba. Muna daukar safarar da wata gwamnati ke daukar nauyi da muhimmanci a cewar sakatare Pompeo. Wannan sauye dalilin kasancewar duk wata gwamnati ne wato kare haƙoƙin jama'a amma ba murƙushe su ba.
Amurka ba za ta zauna tana kallo wata gwamnati mai manufofi ko tsarin safarar jama'a tana jefa 'yan ƙasarta cikin irin wannan yanayin na musgunawa ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim, da na gabatar da shirin ki ce.